بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yabodo godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da amincewarsa ya hada mu a wannan yammaci na Juma'a 3 ga watan Ramadan shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 12 ga watan 7 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma, kuma daga wannan littafi na tafsirin Sa'di, inda muka tsaya jiya har yanzu a cikin aya ta 217 a suratul Baqara. Za mu tashi yau inda malami zai mana sharhi akan abin da ya shafi juz'in wannan aya na ƙarshe, wanda Allah maɗauki ke cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. wannan juz'iyya ita ce ta rage ba mu karanta abin da ya shafe ta ba a darasin jiya. Za mu dora akai in lokacin ya isa kuma mu karanta aya ta gaba insha Allah. Fa tabarrukan nu'idu qira'ata al-aya insha Allah. Na'am. Subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa wala yazaluna, su mushrikai ba za su gushe ba, yuqatilunakum, suna yaqarku, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, hasse sun dawo da ku daga addinin ku in har suka samu iko, ba kuma za su samu ikon ba. Sai ce wa man yartadid minkum, a cikin ku duk wanda ya ridda an dinihi daga addinin sai bar addinin musulunci, fa ya mutu wa huwa kafirun, kuma ya mutu yana kafir, yana kafiri, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, to wadannan ayyukan su sun lalace sun baci anan duniya da kuma lahira. Sannan kuma yace wa ulaika ashabun nar, su wadannan ma'abuta wuta ne, hum fiha khalidun, su masu dawama ne a cikin ta. Allah ya tsare mu daga shiga cikin wannan jinsi. To a sharhin da malam As-Sa'di yake yana cewa thumma akhbara ta'ala annahum lan yazalu yuqatiluna almu'minin, a cewa su kafirai ba za su gushe ba suna yaqar mu'minai, ba za su gushe ba suna yaqar mu'minai. Ikhbaran min Allah tabaaraka wa ta'ala, labari ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya san gaibi, cewa ba za su haƙura ba, ba za su daina ba, ba za su gushe ba, suna yakar muminai. Wa laysa gharaduhum fi amwalihim wa qatlihim, ba kuma burinsu wai su samu wani abu na dukiyarsu ko su kashe su ba, ba kawai dukiya suke so ko su kashe ran musulmi ba. Wa innama gharaduhu, babban abun bukata a wurin kafirai, bi jami'i ajnasihim, na dukkan nau'in su, sawa'un ahlul kitabi ne, mushrikai ne, kowane iri, babban burin su shine an yarji'uhum an dinihim, su mai da mutane muminai, su cire su daga addinin musulunci, su mai da su wato wani addinin daban a ba musulunci ba. Wa yakunu kuffaran ba'da imanihim, kuma muminan nan su koma kafirai bayan imanin su. Hatta yakunu min ashabis sa'id, dan su zama yan wuta. Wannan shine burin a kafiran nan, ba wani abu ba. Kasancewar sun gamsu addinin su wanda suke kai, wasu daga cikin su kenan, sun gamsu ba gaskiya bane, kuma ba su yadda wannan addinin ya zama shine addinin su ba. Domin misali, in ka dauki misalin ahlul kitab, yahudu da nasara, kamar yadda Allah madauki ya bamu labari shi ma dai a suratul baqara, mun wuce wurin cewa suna yin wannan abu hasadan min indi anfusihim, dan hasada daga gare su, min ba'di ma tabayyana lakumul haqq, bayan ku gaskiya ta bayyana gare su. To a cikin su akwai wanda gaskiyan nan ta bayyana gare su, sun sani addinin musulunci shine gaskiya, amma kasancewar bai zo ta hanyar su ba, annabin ba daga cikin banu Isra'ila yake ba, kakannin su, wannan shine sababin farko na su kafirce masa. Sannan waɗanda suka zo daga baya sun makalkale wannan ba dan komai ba, sai saboda ba shine addinin iyayen su da kakannin su ba, ba za su yi shi ba. Don haka sun gamsu wato su yaƙi duk wanda suke so su yaƙa akan addinin musulunci. Domin me? Domin mutane su bar addinin da suke na musulunci, su koma addinin wanda ba na musulunci ba. Sawa'un sun koma addinin waɗannan, ko kiristanci, ko yahudanci, ko ku sun fita. Kamar yadda wani daga cikin masu aikin irin wannan yaɗa addinin kiristanci yake cewa su burinsu ba wai musulmi ya zama musulmi ba, ya zama kirista ba. In suka ce ya koma nasu addinin na nasara, ai kamar sun taimaka masa. Su burinsu kawai musulmi ya fita daga musulunci, sawa'un koma me yake yi bai dame su ba, kadda ya yi musuluncin nan. Domin me sun gamsu musuluncin nan? Babu addinin da ya dace da fitrar ɗan adam irin musulunci. In kuma za a tattauna akan wannan addini ne yafi wajen tattaunawa, wajen kafa hujjoji, babu addinin da zai iya tsayawa gaban addinin musulunci wajen ƙarfin hujjojinsa. To amma su ba za su yi ba, ba sa sha'awar a yi, kuma za su hana a yi. Wannan yana cikin jinsin aikin da suka saba na saddi an sabilillahi tabaraka wa ta'ala. Za mu zo ƙarin bayani akan asalibin da suke bi. To shine sai yake cewa wayakunu kuffaran ba'da imanihi, sai su zama kafirai bayan imaninsu. Hatta yakunu min ashabis sa'ir, dan kawai musulmin nan su zama 'yan wuta. Fahum badhiluna qudratahum fi dhalik, su waɗannan mutane kafirai kenan, suna bada matukar abin da za su bayar, suna yin ƙoƙarinsu su kashe dukiya da duk abin da suka mallaka da ƙarfinsu a wajen wannan hanya, don su fidda musulmi daga addinin musulunci. Sa'una bima amkanahum, suna yin ɗawainiyarsu da ƙoƙarinsu da abin da suke da damar yi, duk abin da suke da ikon yi za su yi, su ga cewa musulmi ya bar addinin musulunci. Shi ne malamin ya kawo aya, yake cewa wa ya'ballahu, Allah ko yaƙi, illa an yutimma nurahu, ba abin da zai yi illa ya cika haskensa, walau karihal kafirun, ko da kafirai ba sa so. Alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala, za su yi ta yin ƙoƙarin, za su yi ta yin ƙoƙari, amma kuma ba zai yiwu su ɗauke musulmi gaba ɗayansu su bar addinin musulunci su koma a addinin kafirci lokaci guda gaba ɗaya, wannan ba zai yiwu ba. Wannan kuma shi ne dama ma'anar inistata'u da Allah maɗauki ya ambata cewa ba za su iya ba. Ya ce wa hadhal wasfu amun li kullil kuffari, wannan siffar ta cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum inistata'u, ba siffa ce ta mushrikan Makka kawai ba, a siffa ce ta dukkan kafirai, duk wanda ba musulmi ba. To daga cikin abin da baya so ya ga ana yi a duniya shine musulunci, kuma idan yana da kokari ta ko ta hanyar kuɗi ko mulkinsa ko wani abu da yake da shi da zai iya sawa ya ga cewa an daina musulunci zai yi kokarin sa ya ga cewa yayi dan hidima ga tasa addini don haka ba abu ne da yake bance iya mutanen makka ba sai ce la yazaluna yuqatiluna ghayrahum ba za su gushe ba suna yakar wanda ba su ba hatta yurduhum an dinihim har sai sun karkatar da su sun dawo da su daga addinin nan ma'ana su daina shi wannan addini khususan ahlul kitab ise musamman ahlul kitab min al-yahudi wan nasara daga yahudawa da kristoci babu wanda suka fi mai da hankalin su da kokarin su a wannan irin su za ku ga wasu masu addinan suna da kyamar musulmi suna yakar musulmin su ma amma ba su kai waɗannan ba wani mutum zai mamaki Allah ne ya bamu wannan labarin cewa su dan hasada suke yi ko ba dan gaba ɗaya rashin sanin gaskiya ba wasu daga cikin su sun san gaskiyar amma ba sa sha'awar a ce wannan shine addinin da duniya za ta karba shi yasa suka kashe kuɗin su suka yi kokari kamar yadda yake kawo mana ne shi alladhina bazalu aljam'iyyat wanda suka yada jam'iyoyi suka bada jam'iyoyi kungiyoyi da aka yi kawai na yadda za a yi kokari a dawo da musulmi daga imani su dawo kafirci suna nan da yawa wa nasharud du'a sun kuma aika masu da'awa aikin mishin tun yaushe ake yin sa wuri kauye ba inda ba a shiga don a ja hankalin mutane su bar addinin musulunci su koma a addinin da ba musulunci ba wa baffu al-atibba'a sun kuma yada likitoci da muka mai da masu bincike a wannan gefen suke da mun san kamar da kullun na shagaya mana harkar comparative religion yana da cikin abubuwan da yake da muhimmanci daliban ilimi su rika karanta shi ba dan komai ba duk lokacin da ka san irin waɗannan addinan da yadda suke akan me suka tsaya to zaka fi sanin ta inda zaka biyo wajen maganin abubuwansu wato Allah madaukaki yayi mana rahama mu a musulunci rahama babba da yawa daga cikin musulmi ba su san rahamar da Allah ya mana ba a wannan addini sai sun ga irin kuɗin da ake kashewa na a jawo hankalin musulmi musamman su koma addinin da ba musulunci ba ko kiristanci ko yahudanci musamman ma da kiristanci tunda shine addini mai da'awa yahudanci ba sa da'awa ba sa magayyatar ka kazo su na yan yahudi ne wanda aka haife shi bai yahude to nasa ne addini amma kai zaman ka yawa haka nan addinin hindu shi ma ba sa gayyatar mutane su shigo yawa amma addinin nasara wannan shine suka yi kokarin su yada kasancewar kamar da masu bincike a wannan fagen suke fadi yayin da turawa a kasashen su suka ga kiristanci ya kasa cin nasara a kasarsa inda suke da karfi da ya kasa cin nasara ma'ana ya kasa karbar zuciyar mutane ya zama kuma da tsarinsa ake aiki a komai na rayuwa da gudanar da rayuwa sa wa'an ta duniya ko ta lahira ma'ana ta addini ko ta duniya da suka ga wannan abun ya gagara suka ce to ai ba makawa ba abin da za su illa su dauki wannan sako su kai shi waje musamman kasashen musulmi an tsara plan iri-iri ne da za a kawo addinin kiristanci ya zama shine addini a kowanne lungu na kasashen musulmi mutane da yawa muna kwance ba mu san waɗannan abubuwan ba kuma an yi amfani da abubuwan na farko harkar talauci sun yi dirasar halayen mutane sun yi amfani da harkar talauci da hanyar rashin lafiya da cututtuka da kuma wato wa'azi direct ma'ana mubashara evangelism kenan a rika shiga gida-gida unguwa-unguwa wannan shine magana baki da baki a tattauna da musulmi a ja hankalinsa wannan hanya ta farko kenan hanya kuma ta biyu ita ce ta amfani da talauci da wahalhalu da mutane suke ciki a wasu kasashen musulmi sai amfani wajen garin kai musu taimako sai zama ta hanyar yada taimakon nan za a yada kuma addinin a kiristanci wannan ba labari ne da ba ku san shi ba sannan kuma da hanyar abin da ya shafi lafiya sun yi ƙungiyoyi na yada wato ba da harkar lafiya likitoci su ba wa mutane magani kyauta wannan kungiyoyi daruruwa suna nan ba wai guda kadan ba daruruwa an yi akan wannan gefen sai iya wanda suka zo kasar ku su za ku sani kowace kasa da irin tsarin da ake mata da yadda za a tura banda wannan kuma akwai hanya ta a dauki yan waɗanda suke yan kasa a kowanne wuri waɗanda musamman musulmi sun yi wasa da su ba su kula da su ba sai a dauke su a basu kiristanci mai karfi mai kuma zurfin ilimi sai a dauke su a je a ilmantar da su kuma a dawo da su a garin su duk inda yake akwai musulmi to suna kokari su samu wannan a samu wani mutum daya musamman ya zama mutum mai kwakwalwa da idan ya je karatu a gun su zai zo cikin sauki kuma ya iya mu'amala ba sa san mutum wanda bai iya mu'amala ba in ya zama dan hayaniya ne zai jawo fada da tashi hankali ba sa san sa domin in aka ce ana fada ana tashi hankali ba a yada addini dabarar da mu muka kasa ganewa ko yauwa idan da kowa zai gane ta babu hanyar da tafi sauki a yada musulunci irin natsuwa da kwanciyar hankali da bayani da kafa hujja da hujja na sha ba mu lamani yanzu irin abubuwan da Ahmad Dida ta yi idan da tashin hankali ne zai samu yi ba zai yi ba amma sai an samu natsuwa sai a tattauna to ku kun ce kaza ina dalilin sai a zauna kun ga irin debate din da aka yi ta shi wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ma ya faɗa wannan ya faɗa a hall kuma kowa a nitse kuma a yi sallama a gaisa ma sannan kowa ya tafi to ba sa son wannan harkar domin me babu addini mai saukin kama hankali da ya dace da fitrar ginin dan adam ta asali irin musulunci shi yasa malamai suke cewa malam Salih bin Abdullah bin Humaid yake cewa a tsawon tarihi ba a samu wani mutumi mashhuri da aka san shi ya fita daga addinin musulunci saboda kyamar musulunci saboda musulunci ya bayyana gare shi cewa ba gaskiya bane ba a samu wannan ba ka je ka binciko duk wanda ya shiga wani addinin da ba musulunci ba sai dai ka ga yace sababi ko biyu ko uku ko dai yana samun abun duniya ta hanyar wannan abu ko kuma a saboda da sisa da makirci a turo shi ya nuna ya musulunta sai ya fasa saboda ya raunana wasu kamar yadda Allah madauke ba mu labari a cewa ahlul kitabi daga cikin su suna cewa aminu billadhi unzila ala alladhina amanu ko wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un sai a turo wasu mutane su shiga cikin musulmi su ce a mu ma ai mun ce la ilaha illallah mun yi imani da safe yammaci na yi sai su fita su ce a ka ina wannan addinin mu ba mu yarda da shi ba saboda me saboda jahilai idan suka gani sai su ce a waɗannan fa ahlul kitabi ne suna da littafi dama da aka ba su kafin wannan don haka shigarsu musulunci da safe da fitarsu da yamma ya nuna sun gano ba gaskiya bane shi yasa suka fita domin su ba jahilai bane wannan shi ake cewa makirci amma in ba wannan hanyoyin ba ta hanyar abun duniya ko ta hanyar irin makirci to da wahala ka samu mutum Ibn Taymiyyah ma ya taba fadin wannan yace ba zai yiwu ba duk mutumin da ya fahimci addinin musulunci ya gane shi kuma ya fahimci yadda Allah madaukaki ya yi magana a Qur'ani ya fahimci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisansa ya gane musulunci ainihin manufofinsa me yake so ya tabbatar in dai mutum ya fahimci wannan to da wahala ba za ka ganshi ya ce wannan musuluncin yau na bar shi ba gaskiya bane ba za ka samu wannan ba amma za a iya yaudararsa da kuɗi da mata da makamancin waɗannan abubuwa da matsayi na duniya yau ba shi yasa duk wanda suka bincike a wannan gefen za su baka labari ka je ka bincike ba za ka samu a tarihi wani malamin addinin musulunci malami wanda ya zama malami a cikin musulunci ya karanta addini har zai iya koyar da shi ka ganshi ya fita ya koma wani addini ya bar musulunci ba ka binciko wannan aiki ne in za ka samu ka kawo malami ba kuma saboda kwaɗayin duniya ba in ka samu la'alla ka bincika za ka kwaɗayin duniya amma a ce maka akwai ɗin malami ne sannan ya rubuta littafi ya fito da abubuwan da ba daidai ba a musulunci shi bai gamsu da su ba kuma suna da gaskiya akan haka ba za ka samu wannan ba amma za ka samu ɗaruruwa da dubban malamai manya-manya na addinai na duniya duka ba wanda ba a samu ya tuba ya koma musulunci ba a musulmi sai dai ka samu jahilai da wanda za a ruɗa da duniya wannan ba ina faɗa ne don alfahari ba amma wannan gaskiya ce da ya kamata inda wanda zai ƙoƙarin ya ƙaryata ta sai ya ƙoƙari kamar yadda kullum muke bada labari irin challenge din da Allah madaukaki wato kalubalen da Allah subhanahu wataala yayewa Yahudawa cewa fataman naul mauta in kuntum sadiqin ai ya faɗi wannan a cikin alqur'ani ko ba sun ce aljanna ta su bace ba wanda zai shiga aljanna sai su kwana kadan ma za su shiga wuta aljanna gaba ɗaya ta su ce Allah madaukaki sai ce musu to ku yi burin ku mutu mana in kun isa burin mutun ya mutu in mutun da Yahudi ne yana da awar yana alfaharin cewa ai aljanna ta su ce to ai da sai gaggawa kawai ya bar duniyar nan ya tafi ya shiga gidansu aljanna ko ba haka ba ya rubi da duniya to amma ba za ka samu ba Yahudi yana sha'awar ya mutu ba a wannan duniyar ko dan ya karyata Qur'ani ba a samu ba har yau da wani ya ce ah ni ko na karanta Qur'anin nan fa an ce ba za mu yi ba to bari mu yi dan mu nuna ba haka bane an rasa wanda zai zo ya ce gashi yana so ya mutu wannan dai abin nake faɗa gaskiya ce gurgudan yadda malamai suka yi bincike akai zaka ga cewa da wahala ka samu malamin addinin musulunci wanda ya karanta addinin musulunci ya fahimce shi ka ganshi ya kyamaci musulunci akan cewa musuluncin ba gaskiya bane don waɗannan hanyoyi kamar yadda malami yake ambatawa dama suna daga cikin hanyoyin da waɗannan mutane suka yi amfani da su kuma aka samu ƙarfi na mulki mun san colonialism harkar mulkin mallaka da ta zo masu shi sun yi amfani da yada addinin Kirista don yi musu sauƙin isar da saƙonsu zuwa ga ƙasashen da suke son su mallake su yana daga cikin hanyar da na fara faɗar ko ishara zuwa ga kaɗan daga ciki duk mutumin da yake son ya ci nasara a kan mutane to ya zo ya samu ɗan cikinsu ya sa masa wannan tunanin irin nasa insha Allah kuwa ya huta baya buƙatar ya zo ya yi ta yawo da kansa ana ganinsa wannan ai duk wata mai manufa a duniya zai wannan ba iya kawai mai addini ba kun fahimci abin da nake nufi in aka sai a zo a samu ƙasashen musulmi a samu ƴaƴansu ko kuma ƴaƴan waɗanda nake cewa ɗazu an bar su ba a kula da su mu yanzu a nan misali ƙasarmu a lokuta da dama alhamdulillahi waɗanda suka gabace mu sun yi ƙoƙari na yaɗa addinin musulunci a wasu wuraren an bar wasu ƙabilu ba a kira su zuwa ga musulunci ba bal ba ma rashin kiran su zuwa ga musulunci ba mun samu tarihin da an yi ta wulaƙanta su aka ɗauke su kamar bayi to sai waɗancan mutane suka zo suka ɗauke su suka ba su addinin kiristanci a yanzu babu waɗanda suka fi ƙyamar addinin musulunci da tanadin su yi maganinsa irin waɗannan mutane kun yadda da wannan ko ba haka bane yau idan da musulmi tuntuni sun ɗauki harkar da'awa da jan hankali da kuma hatta da ba da dukiya ɗin da jan domin wa'azi da jan hankali ta hanyar ba da kuɗi asali ne addinin musulunci shi yasa Allah maɗauki ya sanya wal mu'allafatu qulubuhum a cikin wanda za a ba zakka don haka ba wai makirsi ba ne ka ba mu in mutum ba zai karɓi musulunci ba sai an ba shi kuɗi a ba shi in ya karɓa daga baya ikhlasin zai zo in dai an karɓi addinin musulunci an fahimce shi to insha Allah za a samu ikhlasin zai zo daga baya wannan mun taɓa magana akan wannan don haka babbar hanyar da waɗancan masu mulkin mallaka suka bi suka sami sauƙin gudanar da mulkin mallaka su a ƙasashe da yawa wannan addinin kiristanci ya taimaka musu sun ɗauki ƴaƴan mutane na wurin natives suka ba su wannan addini kuma suka dawo suka ba su ragamar gudanar da ƙasashensu wannan ba ɓoyayyen tarihi ba ne a wasu daga cikin hanyoyin har yanzu an sami waɗanda ake ɗauka daga cikin ƴaƴan masu bin wannan addinai na kiristoci kirista musamman sai a kai su wasu daga cikin ƙasashen musulmi a kai su gun kiristoci na ƙasashen larabawa sai su koya musu addinin kiristanci da larabci duk an yi wannan su ma dabarun sai a koya musu addinin kiristanci amma da larabci kuma a koya musu wani abu na ayoyin alkur'ani sai su zo su shiga cikin ƙasashen garuruwan musulmi suna wa'azi da larabci sai shi kuma jahili a cikin musulmi wanda bai karatu ba yana jin kana larabci kawai ka gama da shi zai bi ka waɗannan abubuwan an yi an buɗe gidajen rediyo ɗaruruwa a ƙasashen Afirka da larabci domin ƙasashen musulmi a ja hankalinsu ta hanyar waɗannan abubuwan wannan dai akwai rubuce-rubuce littafai ɗaruruwa a kan wannan gefen ba wannan ɗan tambihin ba zai ishe mu mu yi magana a kansa ba saboda lokacinmu ba wadatacce ba ne a kan wannan abu ɗin Allah madauki ya kyauta. Don haka babban abin da ya kamata mutum ya lura shine wannan abu yana nan ana yin sa kuma ba za su bushe ba suna yi. To sai yake cewa watadhi lijazbi wabanau almadaris ko nan ne muka tsaya. Yace wabanau almadaris sun kuma gina makarantu. Shine makarantun da ake cewa makarantun mission. Yawa. A wurare da yawa za ka ga makarantu ne asali dama na addini ne. Sai a sa ana hadawa da wasu abubuwan a ciki dan ajin hankali. Duk waɗannan an yi amfani da su. Yana cikin manya-manyan makarantun da aka samu a kafan Najeriya lokacin da masu mulkin mallaka suka zo. Sai sa ga a Lagos ba inda aka samu irin waɗannan makarantu na mission irin Lagos. Yau kowace firka ta Kirista sai da suka samu inda suka gina makarantu ba wai makaranta ba. Kuma aka sa ayyan musulmi da yawa sun shiga ciki. Ya haifar da raunanar da harkar aqida da tauhidi mai karfi a areaar wadancan musamman kudancin kasar nan ba dan ko saboda wadanda duk suka yi karatu galibi ta wannan hanyar suka bi. Allah ya dauke kyauta. Inde kun karanta akwai rubuce-rubuce da yawa akan wannan ba sai mun shiga cikin su da zurfi ba. Yace wata dakhiluhum alaihim kullama yumkinuhum min ash-shubahi da shigar musu duk abin da za su iya na shubuhohi allati tushakkikuhum fi dinihim wadanda suke sa su kokonto a addinin su. An dade ana rubuce-rubuce da larabci akan sukan addinin musulunci dadaddu. Kun san littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih, la'alla kuna jin sa, jawabi ingantacce ga mutumin da ya canza addinin al-masih. Mun sani babu addinin da ya girmama annabawa kakaf a cikin addinan duniya sai musulunci. Ban ce wai irin musulunci ba, a'a sai musulunci shi kadai ya girmama dukkan annabawan Allah baki daya. Girmamawar da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya samu a addinin musulunci bai same ta addinin Kirista ba, in ka bi hakikanin gaskiya. Yawa, to wannan irin abubuwan da maganganun da aka samu na yaban waɗanda suka yi imani daga cikin Yahudawa da Kiristanci a cikin Alkur'ani ai akwai yabansu. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wannan ayar mun kuma ta bana taba mai mana wannan magana a darasin tafsirin bare ne ko wasu daga cikin kristoci sun gina abubuwa da yawa a kanta, sun yi rubuce-rubuce na yadda za su jefa shubuhohi ga musulmi akan cewa addinin Kirista gaskiya ne, kuma su amfani da Alkur'ani cewa gashi nan a Alkur'ani ai an ce kaza an ce kaza. To irin wannan akan same shi a yada shi cikin musulmi da irin wannan shubuhohi, musamman musulmin da ba su yi karatun addini ba. Shi yasa kullum babu abin da zai cuci musulmi irin su zauna ba su karanta musulunci ba. Ba maƙiyinku irin wanda zai hana ilmantar da addinin musulunci. Mun fahimci wannan? A tashi a yi karatu. In aka yi karatu to komai za a fahimce shi. Za ka ga naka addinin ka fahimce shi yadda ya kamata, addinin wani ma ka fahimce shi sai ka riƙa kallonsa daga waje ka gane shi yadda ya kamata. To sun rubuta littafai. Akwai risaloli da rasail da yawa da suka yi a wancan zamani har zamanin Ibn Taymiyyah. Wani ban Allah ya rubuta daga cikin kristoci ya rubuta littafi akan irin waɗannan maganganu. To me da raddi akan sa ne Ibn Taymiyyah ya rubuta al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih? Yana daga cikin littafai da aka yi wanda a bayansa ba a rubuta littafi mai kyansa ba wajen raddi ga addinin Kirista har zuwa yau. Mai kyau wajen kai amfani da ayoyin Qur'ani da hadisai da kuma tanakudin abin da ke cikin waɗancan littafai nasu ba a yi irin wannan littafin ba. Akwai wasu za su taimaka masa don ƙarin abin da aka samu daga baya saboda bambancin zamani, amma dai wajen usulin yadda za a yi mai da martani ga irin waɗannan abubuwa ba irin wannan littafin. Akwai wasu dai da suka taimaka masa kamar yadda na ambata. Don haka wannan irin rubuce-rubuce na yada shubuhohi dangane da musulunci an dade ana yin sa, kuma yana da kyau musulmi su san shi, su san yadda za su mai da martani a kansa. Kuma babbar hanya dai kamar yadda na ambata mana, ba irin mu tashi da kanmu mu yada addinin mu, mu yi tallansa wurin waɗanda ba musulmi ba. A yi tallansa talla ake yi in an ce talla ka nuna abubuwa masu kyau dangane da musulunci ka ga wanda ba musulmi ba yadda kake tsammanin musulunci fa ba haka yake ba kaga ga yadda yake ga usulin sa da yawa daga cikin kristoci ba su san muna girmama annabi isa ba haka ne kamar yadda da yawa daga cikin wanda suka shiga hayaniya ta addinin shi'a suke tsammanin duk ahlus sunna maƙiyan ahlul bait duk irin wannan rudanin haka yake don haka jahilci ne yake sa mutum ya zaci wani abu ga yadda yake saboda ba akan karatu ya dauki abun ba in za ka yi karatu to za ka ga hakikanin ashe annabi isa alaihi salatu wasalam babu inda ya samu girmamawa da daraja irin addinin musulunci to wannan zai taimaka ka bayyana wa wanda yake ba musulmi ba ya gane hakikanin musulunci ashe ga yadda yake kuma da hali mai kyau da kalma mai kyau ba kalmar kawai ayi fada ayi tashin hankali ba babu lokacin da musulunci wallahi yafi yaduwa irin lokacin zaman lafiya in ku aka ce babu zaman lafiya to babu wani addini ma da zai iya yaduwa domin babu damar ayi bayani bayani kuma shine ke bayyana kyan addini ko a gane kurakuren da ke cikin sa da fatan mun san wannan ba rikici bane a ciki ba yawa Allah madafi ya samu dace sai ce walakin المرجو من الله تعالى أما أبن مكي فاتا لقى الله سبحانه وتعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واندى يو مسلمي بيوة واختار لهم دينه القيم كما يزاب أرمسو الدين إن الناس ميكيكي سيييي أكن هنيا وأكمل لهم دينه يتكى مسو كما الدين أن يتم عليهم فاتا دمكي شيني ألا يتكى ومسلمي نعمته ni'iman nan tasa bil qiyam bihi atamma qiyam cewa su musulmi su tsayu da wannan addini wallahi yace wallahi wannan shine babban abun fata amma ba wai dan tsoran wani addini zai iya rinjayar musulunci ta karfin hujja ba ba zai yiwu ba duk abinda za a iya hadawa da karfi da karfe in dai magana ne na hujja a zo a tattauna ga musulmi wanda ya san musulunci yadda ya kamata ga kuma wanda ba musulmi ba ya kawo addinin sa ya tallan sa ya baje a fefe musulmi ma ya tallan nasa ya baje a fefe in za a bar mutane masu hankali su zaba ba za su zabo wani addini ba banda musulunci ko ta hanyar hankali ko ta hanyar nassi yanzu irin wannan abin da nake gaya mana na aljawabu sahih akwai wujuh aqliya domin wanda ba musulmi ba in za ka tattauna da shi kai masa magana ko dai da littafin da ya yadda da shi ko kuma hanya ta hankali hanya wata iri ta hankali hanyoyin hankali sun isa su gamsar da mutane irin rubuce-rubucen da magabata suka yi daga cikin malamai ko da ba can magabatan baya ba waɗanda suka rayu ma a tsakiya irin su Ibn Hazm littafin da ya rubuta Al-Fisal fil Milal wal Ahwa'i wal Nihal littafi ne babba akan kare addinin musulunci da raddi ga Yahudu da Kirista in ka samu littafai irin na su Baqillani da Al-Qurtubi duk suna da littafai waɗannan duk kafin Ibn Taymiyyah akan wannan harkokin su wani malam Ja'fari yana da littafi shi ma da ya rubuta akan raddi akan Nasara kuma da hanyoyi masu hankali kun san kissar na taɓa gaya muku ita ta Baqillani wata rana an kai shi gaban wani sarki daga cikin sarakunan Kirista sai yake ma Al-Baqillani izgili akan Aisha radiyallahu ta'ala anha nan da ta buga mana kisar ko la Allah an manta suke yake sai sarkin ke ce masa oh ku ne fa masu addinin nan wanda ake tuhumar matar annabin da zina ko kaga duk wanda ba musulmi ba wannan zancen fa na tuhumar Aisha suna amfani da shi hatta wajen sukan addinin musulunci shi yasa babu yadda za a yi mutum musulmi mai ruhin musulunci mai kyau ka ji shi ya yadda da sukan Aisha radiyallahu ta'ala anhu kuma ya zama akwai imani mai kyau gangari a zuciyarsa ba zai yi ba saboda Allah madaukaki ya saukar da ayoyi alqur'ani na kubutar da ita daga wannan tuhuma da haka wanda duk zai ci gaba da cewa eh wannan tuhuma haka take to babu mutumin da bai fahimci musulunci ba irinsa alal aqallan abinda zaka faɗa kenan to shine sai wannan shugaban Kirista yake cewa Baqillani kai ne addinin ku shine wanda kuke ake tuhumar matar annabin cewa ta yi zina ko saboda zakakurin mai kwakwalwa ne malam Baqillani in dai ana zancen hankali kai amfani da hankali wajen mai da martani to Allah maduki ya hore masa take a wurin ya bada wata amsa yace eh ai ku ka san a tarihi mata biyu aka taba tuhuma da cewa sun yi zina kuma manya manyan mata sai ce daya ta zo da da an ganshi daya ko bata taba haihuwa ba ma yana jin wannan amsa sai ya gane inda aka dusa sai ya shiru magana sai ta kare kaga nan baqin la ne ba nasu ya kawo masa aya hadisi da sauransu ba amma hankali ya musu amfani ya ce in kuna zancan ku tuhumi annabinmu sallallahu alaihi wasallam cewa matarsa an tuhume ta da zina to ai amma dama sai da ya fada dan ba cewa ya dama an tuhume su da gaske ba tuhuma ce ta ƙarya duka na Maryam din tuhuma ce ta ƙarya mu ma musulmi ba mu yadda cewa Maryam ta yi zina ba Allah madaukaki ya tsarkake ta ya ga mana to haka nan Aisha ma ba ta yi zina ba don haka ba magana ce ta mu ce namu muna da matsala kuna ku ba matsala ba a'a Maryam alaihi salam ta zo da dama dan nan kuma shine a wurin kuma shine ubangiji to idan kun yadda da tuhuma tuhuma kawai tuhuma za a iya sukan addini da ita to kuma za a iya tuhuman addinin ku da wannan tuhuma din cewa gashi mahaifiyar ubangijin kuma gashi irin abin da ake tuhumarta kaga wannan ai sai ya ruguza gaba ɗaya addinin kiristanci wannan kuma ya nuna maka kuskuren abin da ke ciki daukar su cewa wannan addinin cewa ko kuma annabi Isa alaihi salatu wasalam cewa ubangiji ne ba kuskuren ma da yake wannan Allah madauki yake kyauta don haka wallahi ka bi hasken alqur'ani babu abin da yake shi gaskiya ka bi hasken maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da zaka ba zaka kara fahimta ba hatta karfin hujja da karfin tunani duk sai Allah madauki ya hore maka to muje to shine sai ke cewa abin da muke fata dai shine Allah ya sa Allah subhanahu wata'ala ya cika ni'imar sa akan musulmi su tsaya da addinin su yadda ya kamata su yi musulunci yadda ya kamata wa an yakhdhula kulla man arada an yutfi'a nurahu kuma Allah ya tabar da kada ya taimaki shine ma'anan khudlan a bar mutun a kike taimakon sa to Allah kada ya taimaki duk mutumin da yake son ya toshe ya kuma buce hasken addinin musulunci yawa duk mutumin da kokarin sa shine ya zama addinin musulunci a duniya Allah madaukaki ya dode masa basira yawa ya zama cewa basirar da zai yi wannan yakin da ita Allah ya doshe ta in kuma kudi ne da mulki Allah ya kwace masa wannan yana daga cikin abin da musulmi ya kamata ya fata yawa sannan sai yake cewa wayaj'ala kaidahum fi nuhurihim Allah ya mai da makirsin su ya koma kansu ya koma wuyan su ya cutar da su duk abin da za su tsara dan a cuci addinin musulunci Allah ya sa a yi plan din a tsara a yi komai in aka tashi har ba sai ya koma kansu Allah madaukaki mai iko ne akan komai mu matsalar mu musulmi wallahi sakacin da muke da addini in musulmi suka yi riko da addinin su wallahi riko kawai cewa suna da amana suna da gaskiya ba cin mutuncin kowa ba zagin kowa kuma a ba su amana su rike wajen kasuwanci a ga gaskiyar su wallahi wannan shi kada ya isa mu wa'azi agun wanda ba musulmi ba amma kaga yanzu a kasuwancin mu ka cuci musulmi ka cuci wanda ba musulmi ba ma'auninka ka dode shi ka cuci musulmi ka cuci wanda ba sai ka je kai mu'amala da wanda ba musulmi ba ya aje maka dukiya ka zo ka karba yanzu ana samun wannan amma ka ba musulmi kuma ya cinye ana yi ko ba ai to duk sababin sa wallahi rashin tsayawar mu ga addini in muka tsaya ga addini sai mu yi martaba sai mu yi mutunci zai wahala ma a ce ko me ake so a zo a yi ba a sa musulmi a gaba ba saboda me musulmi an san shi da rikon amana an san shi da san gaskiya an san shi da san alheri ga kowa da kowa to in muka canza halin mu muka yi addinin yadda Allah madauki ya umurce mu kuma muka yi hakuri bi iznillahi tabaraka wa taala wani abu ma ba zai taba musulunci ba to amma duk abin da ya shafi musulmi dama kamar yadda Allah madauki ya gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kafin tashin alkiyama Allah zai aiko iska za ta zo ta dauke mu'minan mumini baki daya yana cikin alamomin tashin alkiyama duk mai imani Allah zai dauke shi sai zama ba kowa sai shurarul khalqi to wannan lokaci ne kawai zaka iya cewa wanda ba musulmi ba za su iya cin maburin su amma a ce musulmi yanzu ai wani abu da zai sa gaba ɗayan musulmin duniya su koma ko kiristanci ko yahudanci duk kokarin mutum ko na mulki ko na kuɗi ba wanda ya isa wannan abu Allah ya gaya mana wannan abu wannan shine abin da yake nufi da inistata'u din ma'ana ba za su iya ba dan wai mu din mun tsaya daidai ba a'a saboda dama Allah madauki haka yake alƙawari dangane da addinin sa amma da zamu tsaya daidai hatta waɗannan kokarin ma da ba za a iya yin sa ba za ka ga cewa ba za a samu dama ai ba da ba za mu zauna muna da makoci mu bar shi har Kirista su zo su ribace shi su dauke shi ya zama nasu kuma ya dawo ya zama mana alaka kai ba saboda me daga ya shiga matsala mu za mu taimaka masa idan abin duniya yake so to amma an yi watsi da mutane wannan ya haifar da irin waɗannan abubuwa din ku je ku yi hira da waɗanda suke wa'azin maguzawa duk shekara ina faɗin wannan magana waɗanda suke wannan harkar ta wa'azin maguzawa ku hira da su ku ji irin labaran da maguzawa suke bada labari yadda kiristoci suke zuwa musu duk sati za su zo musu duk sati mu nan sai a zauna ai wata sai a shekara ɗaya da ƙyar za a yi meeting sau ɗaya na yadda za a shirya a fita in aka fita kuma a zo ai ta bada labari ana murna ai an je an yi abu kuma sai bayan shekara sannan a iya daurewa ai meeting din ma da za a iya yin wani abu su kuwa ga ƙarfin mulki yana tuno kuɗi ga menene ana kaza ga wannan ana yi ga wannan ana yi amma duk da haka sai kaga saboda fitrar mutum ɗan adam baya sha'awar wani addini in ba musulunci ba kuma duk addinin da ba musulunci ba ba za ka iya tallansa daidai ba haka aqida duk da ba ta sunna ba ba za ka iya tallanta ba ba aqida da za ka iya tallanta da aqidin da aka gina ta akai ka fito kuru-kuru kai tallanta in ba sunna ba ko ba haka bane duk wata aqidar da ba ta sunna ba kunya kake ji ka faɗi wani abu sai dai kai wa mutum talala sai ya karba sannan ya zo ya gane a hankali amma ban da musulunci saboda me shi kuru-kuru yake Allah madauke ya taimaka tayi mu je sai ce wa an ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه الله كما يتمكي الدين انسا وانا دي الدعاء ما لم يكي يسي ويؤلي كلمته الله كما يتوكك كلمر الدين انسا وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار يسي وانا الآية سيتزما قسكياتي أكام وانا suke nan da rai yanzu daga cikin kafirai me ma'ana gaskiya ce yana nufin wala yazaluna din da fada ba za su gushe ba inis ta tsawo kuma ba za su iya ba ma'ana har abada ba za su iya ba yace kama sadaqat ala man qablahum kama yadda ta gaskata akan wadanda suka zo gabanin su Allah madauki ya ga mana innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lalle wadanda suka kafirta suna infaqi suna shi da dukiyar su suna bada kudi suna kashe shi don su kange mutane daga hanyar Allah Allah ya ce fasa yunfiquna to za su ciyar din za su tara kuɗi su ta bayarwa su kungiyoyi ai ta bada abin nan funds na endowment ai ta kafa kungiyoyi muassasat da za ai ta tara kuɗi amma yace thumma takunu alaihim hasratan sannan da ƙarshe za ta zama musu nadama thumma yughlabuna sannan kuma za a rinjaye su walladhina kafaru ila jahannama yuhsharu su kuwa waɗanda suka kafirta zuwa jahannama za a tara su ya al'ummar musulmi yanzu wannan aya bata ishe mu mi farin ciki mi murna mi riko da addinin mu ba bushara ce fa Allah madauki yayi mana cewa za su yi amfani da kuɗin za su yi amfani da duk abin da suke da shi na su ga cewa sun yada addinan su a tsakanin mu amma za su yi kisan kuɗi za su yi kawai a hasara amma ba za su cin mu burin su ba in kun lura da irin kuɗin da ake tarawa a duniya na yada addinin Kirista wallahi da mun san shi ya isa budget din kasashen Afirka gaba ɗaya a fita daga talauci gaba ɗaya kasashen Afirka a daina tuhumar mu ma da talauci kuɗin da ake warewa kawai a yada addinin Kiristanci a iya Afirka da kun san shi saboda yawan da kuma yadda Turawa da suka damu da wannan harkar da mai da hankali akan a tarawa abin kuɗi za ka ga cewa ba abin da ba sa yi kuma a cikin gida ka duba babu addinin da zai cikin sauki zai tara ma kuɗi irin wannan addinin nasu amma kaga musulmi fa babu wanda yake tuhumar shugabansa akan cin kuɗi irin musulmi gaskiya ne ko ƙarya yau daga an ce ku kawo za a yi wani abu dalar wani shugabanni za su cinye kuɗi duk abu da muka taso da shi daga an ce kuɗi shikenan yanzu za a raba kai ana samun matsala eh wasu su karɓi kuɗin su ci ana samu amma kuma kuɗin nawa ne galibi ma mafi yawan abin da ake nawa ne kaga mutane shi yasa da manya da yan kasuwa namu su gagara su taimaka wa addini wani abu mutum yayi kokari yayi wani abu sai ya zama abun fada amma abu akwai abubuwa da dama wallahi mutum daya ya isa yi mana su amma ba za a yi ba saboda ko ana tuhumar malaman da in sun karba za su kashe ko kuma abun ya wuce iyaka wajen tuhuma din dan hakika akwai wadanda ba masu harkar addini ba sukan wuce iyaka wajen tuhumar malaman addini
daga an yi magana ce to ai malaman ne yanzu duk san zuciya duk san duniya duk san kudi kowa so yake kaza da kaza wani abun kuma wallahi ba haka bane akwai ba babu ba amma abun bai kai gaba daya a ce ba ai wa addinin Allah aiki ba sai a bar abubuwa haka yadda suke to mun fitar daga abinda muke kai amma dai tambihi ne wanda zai mana amfani in muna mukarana da yadda masu waɗannan addinan suke tara kuɗi don su yi amfanin nasu lamarin za mu ga cewa muna da sakaci to sai ce thumma akhbara ta'ala sannan Allah madauke ba da labari anna man irtadda anil islam cewa duk wanda ya ridda daga musulunci bi an ikhtara alayhi al-kufra ya zabi kafirci akan wato musulunci wastamarra ala dhalika ya miƙe akan haka hatta mata kafiran har ya mutu kafiri yace fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah to wadannan ayyukan su sun baci duniya da lahira li adami wujudi shartiha saboda rashin samun sharadin karbar aiki din wa huwa al islam shine musulunci wa ulaika ashabun nar kuma wadannan yan wuta ne hum fiha khalidun su masu dawama ne a ciki yace wadallatil ayatu wannan aya ta fadakar da mu ta nuna mana bi mafhumiha in mun bi mafhumul mukhalafa anna man irtadda cewa duk mutumin da yayi ridda thumma ada ila al-islam sannan ya dawo zuwa musulunci annahu yarji'u ilayhi amaluhu alladhi qabla riddatihi aikin sa da yayi kafin ridda zai dawo masa kun ji rahmar Allah kun gane wannan zancan domin cewa akai fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah amma kafin nan dama sharadin da aka bar shine faya mutu wa huwa kafir ya mutu yana kafiri ashe kenan in ya mutu ba kafiri ba ma'ana kafin ya mutu sai ya dawo musulunci to ayyukansa lam tahbut ba su baci ba wannan mafhumin mukhalafan aikin da cewa aka yi in ya mutu ba a musulunci ba to ayyukansa sun baci ashe kenan in ya mutu a musulunci koda yayi ridda sai ya dawo to ayyukansa ba su baci ba shi yasa malami suka ce idan mutum yi musulmi yayi ridda bayan yayi aikin haji to idan ya dawo musulunci kafin ya mutu ba sai ya saki haji ba kun gane wannan amma da ya mutu bayan yayi riddan nan to gaba daya shikenan ba zancen aikin hajin nasa ya lalace ba za a karba ba duk aikin sa da sallah azumi zakat duk sun bace amma in ya dawo kafin ya mutu ya dawo musulunci to aikin hajin sa yana nan haka nan ayyukan sa na alheri sauran da yayi in ya gina makaranta ya gina rijiya yayi irin waɗannan duk suna nan za su dawo su ci gaba kai ba addinin da kai addinin musulunci wato rahama Allah madauki ya ƙara tabbatar mana da wannan rahama sai yake cewa kuma wa kadhalika man taba min al ma'asi haka duk wanda ya tuba daga saban Allah subhanahu wataala fa innaha ta'udu ilayhi a'maluhu al mutaqaddima shi ma ayyukan sa da ya aikata bayan ya tuba din nan to Allah madaukaki zai dawo masa da ayyukansa ba za su lalace baki ɗayan su ba daga cikin fa'idojin da zamu a wannan aya akwai kwadayin wato mushrikai suna da kwadayi matukar kwadayi akan mu'minai su ridda wannan Allah madaukaki ya gaya mana tunda yace wala yazaluna cewa za su yi ta wannan kokarin bi kulli wasilatin na biyu daga cikin fa'idoji a wannan ayar tayisul kafirina an yarudda almu'minina aw an yaruddu almu'minina kullahum aniddi a fiddaran wannan ayar akwai fiddare ga kafirai da za su yadda amma matsalar shine ba za su yadda ba za su gamsu ba cewa su yi hakuri su daina kashe wannan kudin musulmi su bar musulunci su komo gaba ɗayan su zama kafirai ba zai yiwu ba Allah ya gaya mana a wannan wuri kaga ashe kenan akwai tayisi shine ka sa su fidda zuciya su fidda rai cewa wannan wato burin nasu zai taba cika to ba zai taba cika ba duk kokarin da za a yi duk kashe kudin da za a yi ba zai yi musulmi dukkanin su koma a addinin da ba musulunci ba bal galibi sai dai kaga waɗanda ba masu nutsuwa ba a ciki suna koma wani addinin da ba musulunci ba kamar yadda dai muka bada misalai da dama sannan sai yake cewa kuma na uku daga cikin fa'idoji alhazr min alkafiri yana ga cikin fa'idoji wannan ayar mu kiyaye mu kula sosai da kafirai yawwa kar a saki jiki shine ma'anar alhazr domin me tunda Allah madaukaki ya gaya mana cewa wala yazaluna to babu ranar tafar da zaka ce sun tuba sun daina in dai akwai su to suna da kokarin su ga cewa baka musulunci don haka ashe kenan akwai bukatar in zama ya kama ku ka kiyaye za iya jan hankalinka ko da kudi ko da wani abu karka ce a zaka saki jiki a ai ba kuma wannan abokina ne mun saba ba matsala ai zamu yi komai tare da shi dai mutum ba musulmi bane ka kiyaye maganar ku zauna lafiya wannan dama umarni shari'ar mu ce ka zauna lafiya da shi karka cuce shi karka yi masa ƙarya karka yi masa zamba karka yi masa amma ka saki jiki ta yadda zai iya jan ka zuwa ga addinin sa to ka mai da hankali yawa dan me don Allah ya ce wala yazaluna me ma'anin wala yazaluna ba za su gushi ba wannan kalma ta dullu ala istimrari tana nuna mana cewa har abada halin su ne haka ba za su gushi ba abu na hudu annar riddata mubtilatul lil amali cewa ridda tana bata aiki indai mutun yayi ridda to ta aikin sa na bashi magana akan ridda da na so mu yi shi amma na san litafai da dama malamai sun yi akai mutun ya koma kuma cikin litafai da na fiqihu da litafan da aka yi rubutu musamman akai ridda tana kasancewa bil qauli wal fi'li mutun yayi da baki ko zagi addini ko zagi Allah ko zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da aiki ko wulakanta alqur'ani ya shure shi ya tofa masa yawo ko majina da makamancin wannan a aikace sujada ga gunki duk waɗannan abubuwa kafirci ne ridda ce da kuma barin addinin musulunci amma suna da usul suna da furu'u mutun ya karanta zai sami bayanan da malamai suka yi a wannan babi da kuma hukuncin kowanne al'amari insha Allah amma yana nuna mana har yanzu cewa wato idan mutun ya mutu akan kafirci yayi ridda ya bar addinin musulunci to ayyukansa baki daya sun bace kamar da muka faɗa kuma inda zai tuba ya dawo ayyukansa za su dawo sannan kuma yana nuna mana rahamar addinin musulunci yadda hukuncin ridda yake in kun karanta littafin fiqh yadda aka yi bayanin hukuncin ridda in aka samu mutum yayi ridda me ake masa kisa to kafin ai kisa ai ana wani abu ana abinda ake ce man yustatabu me ma'anar yustatabu a nemi ya tuba salasan kwana uku yanzu misali idan aka ji mutum musulmi ne sai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan nasa hukuncin yana da bambanci zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a istitaba ba a neman tuba yawa amma sauran abubuwa mutum da zai yi ko yi izgili ga addinin musulunci ya shura alqur'ani da kafa da makamancin waɗannan abubuwa ko ya zagi musulunci da makamancin wannan za a tsaye da shi ko ya ce shi daga yau ya daina kaza na musulunci bai yadda ma da tashin kiyama ba da makamancin wannan zaunar da shi za a yi sai a tara masa malamai kai bawan Allah magana nan da ka faɗa ka san ko girmanta yanzu ka ce daga yau baka yadda da tashin kiyama ba daga yau baka yadda da kaddara ba baka yadda da annabi ba sallallahu alaihi wasallama sai ya ce eh in ya ce eh yau sai a sake bashi har zuwa gobe hajjibi sai a saurara kun ga fa ka'idar ba wai maganar kawai farin ciki ake a kashe mutum ba ko murna ake gaggawa ake a kashe tausayi ne shi yasa aka kawo wannan kwana uku sai a saurara sai gobe sai a sake dawo malamai su zo bawan Allah maganar nan fa da ka faɗa jiya har yanzu kana kanta in ya sake cewa in yana kanta bayan kuma za a yi masa bayani a kawo ayoyi a kawo misalai a kawo menene duka za a kawo to sai yayi har kwana uku sannan aka kashe shi wasu mutane suna sukan addinin musulunci da cewa dan me musulunci dan mutum ya bar shi wai sai a ce a kashe shi ai wannan ya saba ma haƙƙin dan adam da kuma freedom of thought da ake cewa ko wato abin nan yancin magana yancin daukar ra'ayi dan adam yana da dama ya daura ra'ayinsa daga cikin abin nan raddi na hankali da malamai suke bayarwa ai shine ai a kowanne addini da kowace ƙasa akwai imani da ko akwai aiki da ka'idar da ake cewa abinda ake kira treason idan mutum yayi cin amanar ƙasa a kowace ƙasa ta duniya kuma a kowanne addini me hukuncin sa kisa ne in kana dan Najeriya sai aka kama ka kana aiki wa wata ƙasa kana aika mata sirrin Najeriya ka tsara ka kai wata ƙasa a ka'idar dokar Najeriya shine za a kashe ka kun fahimci wannan to haka me laifi a musulunci idan mutum ya yadda da musulunci kuma ya yadda ta hanyar hankali fa ya yadda da nassoshin nan sannan lokaci guda sai ya dawo ya ce kai ya fasa Allahn da ya yadda da shi ƙarya yake ya duk hankalin da ya yadda da shi yanzu duk ba hankalin ba komai saboda musulunci shine addinin da ya hada hujjoji na nassi da hujjoji na hankali in mutum ya yadda da shi ya yadda da nassi ya yadda da hankali to randa zai ce ya fasa to ya rusa da hal da mene da nassin da kuma hankalin baki da to kaga ya maida kansa wato dabba don haka in an ce a kashe shi domin zai iya amfani ga waɗanda ba musulmi ba har su cutar da musulunci to kamar a ce a kashe dan wata ƙasa ne in yi wata ƙasa aiki ya dauki sirrin ta kai wata ƙasa me yake rikici a wannan wannan a hankalce ke nan yawa amma mu dama muna aiki ne da dalili na shari'a mai buƙatar dalilin hankali zaka ga ya masa wannan kuma zai masa amfani insha Allah to Allah mu dauki ta muke mu abu na gaba lokaci mudi da tayi yace annal murtadda yukhalladu fi an-nari duk mutumin da ya ridda to yana tabbata ne a wuta ba fita daga cikin wutar jahannama duk mutumin da ya ridda ma'ana ya bar addinin musulunci ya ce baya son sa ya kafirci gina ai ko dama kuma hukuncin kafiri me in ya mutu tunda wutan nan da aljanna ta Allah ce zai sa mutum a wuta tunda shi ya ki bin Allah a rayuwarsa ta duniya abu na bakwai annal murtadda la yu'amalu fi dunya bi ahkamil mu'minin mai ridda idan yi ridda ya bar addinin musulunci a mu'amalar duniya to ba a yi masa mu'amala ta mu'mine me yasa saboda Allah madaki shi yayi ulaika habitat fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah a duniya ma aikin ya bace in bacin aiki ana ganin tasirin sa ne a ina a lahira saboda mutum wannan abun bacin aikin shi zai hana shi ya shiga aljanna to amma da aka ce aiki a duniya ma ya bace ma'ana wajen mu'amalolin mu da shi to ba za mu mu'amala da shi ta musulmi ba mun gane yawa ashe me za a yi masa bayan an tsayar masa hujjan nan ta kwana uku me hukuncin sa sai a kashe shi to in aka kashe shi kuma to ya tashi daga cikin zumrar musulmi sai a dauke shi a kai shi makabartar wanda ba musulmi ba abin da shi a can ko a turbide shi dan kada ya wari amma da wanka da sallah da likafani duk babu shi ba ruwan mu da shi saboda me ya fita daga cikin mu wannan ke nuna maka addinin musulunci addini ne na wala'i da bara'i ko da wala'i da bara manya-manyan abubuwa ne a cikin sa kuma bisa ka'idojin su haka nan kuma ba a gadon sa baya gado yawa duk da wasu malamai har Ibn Taymiya ra'ayin sa yana ga idan mutum kafiri ya mutu ƴaƴan sa za su gaje shi amma nassin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa la yarithul muslimul kafira walil kafiril muslim gurgudan wannan masu jumhurin malamai ra'ayin su kenan akan cewa babu tawarufi in an samu bambancin addini yawa amma daga cikin ikhtiyaratin Ibn Taymiya yana ganin idan mutum kafiri ne ya mutu ƴaƴan sa za su iya gadarsa ta bangaren su ƴaƴa su gaje shi to Allah mu duke ya samu dace Allah ya tabbatar da mu kan addinin musulunci ya Allah muna roƙonka duk abin da zai zamar da kafar mu daga addinin musulunci Allah ka kauda shi Allah ka hada kan al'umar musulmi akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah da biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manhajin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka taimaki addinin musulunci kuma da musulmi a ko ina Allah ka ƙara mana basira mu fahimci musuluncin nan yadda yake kuma mai aiki da shi Allah ka ƙara ƙarfafa sa ka ƙarfafe shi da mu ka yada shi ta hanyar mu ka ba mu ladan kuma aikin da muke yi wa akhiru da'awana anil hamdu lillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam barakallahu fi